الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليم اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا وأنفعنا بما علمتنا رب العالمين يقوى السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته muna ƙara jaddada godiyar mu ga Allah tabaraka wa ta'ala da ya kamu wannan rana ta yau wato yau ranar 12 ga watan Ramadan na hijirar Annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam shekara ta 1447 kuma rana take daidai kenan da 1 ga watan 3 wato watan March na miladiyar Annabi Isa dan Maryam shekara ta 2026 tafiya ta tafi ɗan uwa kullun abinda ake zara ba ƙara ake ba to ƙarewa yake kun ga yau muna kwana 12 da fara azumin Ramadan yanzu in Allah ya sa da tsawancin kwana zuwa ranar Itayu fa abinda ya rage shi a kira shi saura to Allah ka amshi ayyukan mu Allah ka ba mu dacewa insha Allahu ta'ala za mu ci gaba da gabatar da abinda muka saba gabatarwa na daga tafsir al-Qur'ani mai girma ko tarjuma al-Qur'ani mai girma gurgurdan abinda Allah ya fahimtar da mu gurgurdan abinda Allah ya sa zamu iya karantawa muna cikin suratul Baqara aya ta nawa 111 to Allah ya taimake mu aya ta 111 insha Allah har yanzu dai Allah tabaraka wa ta'ala yana ta ba mu labarin Yahudu da Nasara ne irin tsaurin kansu da tsaurin idansu din ma tunanin cewa za su sassauto to ma a daina irin wannan tunani tafiya ta tafi sai dai wanda Allah ya so daga cikin su har ma kuma Allah yake so ya nuna mana cewa to tsakanin su fa su ma ya tuye su ba wai kansu hada yake ba ba ta da jituwa tsakanin su tahsabuhum jami'an wa qulubuhum shatta kuna tsammanin kamar Yahudawa da Kristoci tare suke ba haka bane ba zukatansu daban-daban ne su ma ta tsakaninsu akwai ba ga maciji wannan ayar za mu tashi a kanta da wacce za ta biyo da wanda za ta biyo bayanta za su nuna mana wannan karara akar makallahu bismillah
a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى تلك أمانيهم قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين
بلى
بلى من أسلم وجهه لله وهو مؤمن فله أجره عند ربه وهو مؤمن فله أجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون وقالت اليهود ليست النصارى على شيء وقالت اليهود ليست النصارى على شيء وقالت النصارى ليست اليهود وقالت النصارى ليست اليهود على شيء وهم يتلون الكتاب كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قولهم فالله يحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون
na Allah tabaraka wa ta'ala ya ce wa qalu wa yahudu da nasara suke cewa lan yadkhula al-jannata har abada babu wanda zai shiga al-janna illa man kana hudan ba ce wanda ya zama bayhude ne aw nasara ko kuma wanda ya zama kirista ne ba nasari sun fadi wannan ne daban-daban ba wai sun hada baki ba da suka fada suka ce su biyin nan su ne ɗan aljanna a'a kowanne yayi da'awa ne shi shi kai zai shiga aljanna yahudawa sun yi wannan da'awa musamman yahudawan Madina nasara su ma sun yi wannan da'awa musamman nasaran Najran sun yi tattauna tsakanin yahudi da nasara an yi munazara ma'ana kalubale tsakanin su saboda rashin jito da ke tsakanin su su ma tsakanin su na jifan juna da wa'annan laqabba yahudawa na cewa kiristoci ko nasara ba kan addini suke ba ƙarya suke haka su ma kiristoci suna cewa yahudawa ƙarya suke ba kan addini suke ba Allah ya ce tilka amani yuhum waɗannan fa duk zace-zacen su ne duk suna yanke hukunci ne da zato babu wani mai hujja tabbatatta cikin su babu wannan cikin attaura babu wannan cikin injila kuma in sun ce suna da hujja to ka ce musu hatu burhanakum ku kawo hujjata ku in kuntum sadiqina in dai da gaske kuke ku yahudu kun ce kuna biyan attaura ko to ku kawo a cikin attaura wacce annabi Musa ya zo da ita ba wacce kuka canza ba in aka ce yahudawa ne kadai masu shiga aljanna haka ku kuma nasara kun ce ku ne masu shiga aljanna ku kadai to kuma ku kawo ta ku hujjar a cikin injila injila ta annabi Isa ba cikin bible ba injila ta annabi Isa wanda annabi Isa yace ko kuma Allah ya faɗa cikin injila cewa ku kadai ne ɗan aljanna ba haka al'amari yake ba ƙarya kuke to wane ne ɗan aljanna bari ku ji ɗan aljanna Allah ya ce bala to ku dakata ku ji waye ɗan aljanna man aslama wajhahu lillahi wanda ya miƙa al'amuran shi zuwa ga Allah cikin yahudawa yake cikin nasara yake ba cikin su yake ba koma daga ina yake in dai yayi aikin da Allah ya ce yayi bisa koyarwar annabin zamanin shi wa huwa muhsinin kuma yana mai kyautata aikin ma'ana yana yin wannan aikin don Allah ba dan neman yaban jama'a ba ba dan neman girma ba ba dan ya kuntata ma wani ba to koma daga ina yake ko daga wani bangare yake ko daga wace nahiya yake falahu ajruhu inda rabbihi to yana da cikakken lada shi gurin ubangijin shi yana da cikakken lada gurin Allah wannan shine dan aljanna wannan shine mai shiga aljanna wanda duk ya mika wuya zuwa ga Allah kuma yayin dan Allah wala khaufun alaihim kada ma su ji tsoron barin duniya wala hum yahzanun kuma gobe kiyama ba za su yi bakin ciki ba Allah ka sa mu cikin su wannan kenan sai Allah ya bayyana muna waccan magana da suka ce layya da kullu jannati illa man kana hudan aw nasara ba fa hadin guyuwa suka yi suka fada ba ba tare suka fada ba hasalima rashin jito da ke tsakanin su ne ya sabbaba suka yi manazara ma'ana suka yi debate tsakanin su tsakanin yahudawan Madina da nasaran Najran zamanin manzon Allah yana rayi suka zo suka zauna suka yi wannan debate din tsakanin su a nan ne suka tashi da cewa har waɗansu suke cewa waqalu yahud yahudawa suke cewa laysat an-nasara ala shay'in kiristoci fa ba bakan kan komai suke ba wannan abin suke bi na injila ba addini bane kuma ma kwata-kwata annabi Isa dan Maryam ba annabin Allah bane subhanallah dan a wajen yahudawa fa annabi Isa ba annabi bane ba kuma wata mu'jiza bace wajen haihuwar shi mun dan tattauna wannan nan baya kadan har ma nake ce muku su a wajen sarakunan yahudu sarakunan yahudawa su sun dauka dan zina ne Maryam kurin zina ce ta haife shi sun zargi wani mutum mai kula da kayayyakin masallacin birnin Quds ana ce mashi Yusuf an-Najjar shike kula da kujeru fankoki da tsawon su dai abubuwa irin na masallaci kadimin masallacin ne a lokacin to kurin sun lakaba mashi cewa shi wa Maryam ciki aka haifi annabi Isa dan haka ne suka yi kokarin ma kashe shi suka yi yunkurin su kashe shi an gane wannan ko kenan kiristoci ba su yaddafa cewa Yahudawa ba su yarda da ta kiristoci akan addinin gaskiya suke ba. Sun ce ƙarya kuke, annabi Isa ba annabi ba ne, ɗan zane ne. Wa ƙalat an-nasara, su kuma kiristoci suka ce laysat lil-yahudi ala shay'in, ƙarya suke su ma Yahudawan ba kan addini suke ba, annabi Musa ba annabin Allah ba ne, at-taura ba littafi ba ce daga Allah, annabi Isa shi ne annabi. Dukkan su fa wahum yatlun kitab, dukkan suna karanta littafin. Yahudawa suna karanta at-taura, a cikin at-taura akwai bishara zuwa annabi Isa. Nasarawa suna karanta at-taura, suna karanta injila, a cikin injila akwai maganar annabi Musa da zuwan at-taura. Amma duk sun rufe ido saboda neman duniya. Allah ya ce kazalika, kamar irin yanda wannan abu yake faruwa tsakanin Yahuda da Nasara. Qala allazina la ya'lamuna misla qawlihim, to haka ne su mushrikan Larabawa suke faɗin irin wannan shaci faɗin babu hujja. Su ce addinin musulunci ba addini bane ba, annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ba annabi bane ba, alqur'ani ba littafin Allah bane. Su ma ko ba su da hujja, dan su ko littafi saukakke ma ba su da shi. Wallahu ya hukuma bainahum yawmal qiyama, to lalle kan Allah zai hukunci tsakanin su ran alqiyama. Fi ma kanu fihi yaktalifun, akan abin suke sassaba ma juna akai na al'amarin addini. Ran nan Allah zai bayyana wake kan gaskiya wane ne kuma makaryaci. Allah ya kyauta. Wato rikicin da ke tsakanin Yahudawa da Kiristoci da Nasara wallahi mai yawa ne, ya fi rikicin da ke tsakanin Kiristoci da Musulmi. Zaman jituwa da zaman kusanci da tausaya ma juna ya fi alaka mai ƙarfi tsakanin Kiristoci da Musulmi. Su Yahudawa tsakaninsu da Kiristocin ma ba ga maciji. Kun fahimci wannan? Allah ya taimake mu. Tuntuni haka abin yake, kuma har yanzu haka abin yake, har gobe. Har gobe za ka samu haka abin yake. Yanzu duk inda ka samu Kiristoci, za ka samu suna zama tare da Musulmi guri ɗaya. Ana huddu'i, ko da dai akwai ta baka na baka, ta ciki na cikin, to ana huddu'i tsakaninsu. Amma babu inda za ka sami Yahudawa sun haɗu da Kiristoci sun zauna guri ɗaya, bai yiwuwa. Yanzu ba ga Gabas ta Tsakiya ba, kamar yankin Falastino, inda ake rikici tsakanin waɗannan ƙungiyoyin Hamas, su waccan tsohuwar ƙungiyar PLO suke yaƙi da Isra'ila. To in ka bi cikin waɗannan ƙungiyoyi fa, akwai Kiristoci suka haɗa kai da Musulmi ake yaƙar Yahudawa. Ba wai Musulmin ba ne dukkaninsu daga sama har ƙasa. Akwai waɗanda suke Kiristoci ne suna tare da Musulmi. Kai bari ma ka ji wani shugaban da ya jagorance su, wanda ya fi shahara, Yasir Arafat, matar shi Kirista ce, har yanzu kuma tana Kiristancinta, dan Musulunci ya halatta wa namiji ya auri Kirista. An gane wannan ko? Cikin gwamnatin shi a lokacin akwai sakatariya ko kuma ministan ƙasa a cikin gwamnatin Yasir Arafat, Kirista ce. Haka dai ake tare, suka haɗu suke yaƙar Yahudawa. An fahimci wannan ko? Cikin firuk na Yahudawa, kamar na ce muku sama wajen firka goma sha biyu ne ko? Ko ba nan muka yi wannan maganar ba? Yau wajen firka goma sha biyu ne. Akwai masu shishigi a cikinsu, kamar yadda ka san Musulmi ba zai tabbata cikakken Musulmi ba sai ya fita kalmar shahada. Haka Kirista ba zai tabbata cikakken Kirista ba sai an yi mashi baftisma. To haka su a wannan firka ba za ka tabbata cikakken ba Yahudi ba, aƙalla sai ka kashe Kirista guda ɗaya daga na abin da ya sama. An gane wannan ko? Ta hasabuhum jami'an wa qulubuhum shatta, mu nan Kiristocinmu na nan suke ta yunƙurin kamar suna jingina kansu da Yahudawa. Rashin sani ko kuma rashin Yahudawan ne mu a nan, mu a nan ƙasar ɗaya ba mu da Yahudawan. Don haka suka ga sun fi kusanci da Yahudawan, wai don su musguna wa Musulmi ne kurin, don su musguna mana ne. Amma sun sani su malamansu, sun sani, sun sani su malaman. Jituwar da ke tsakanin Kirista da Musulmi ta yi ninka, wacce take tsakanin Kirista da Yahudi ninkin ba ninkin a duniya gaba ɗaya, tun da farko kuma haka ake har zuwa yanzu. An fahimci wannan ko? Allah ya taimake mu, Allah ya ba mu dacewa. Siyasa ce kudu, da sakin sucin mu ne suke cewa wai su sun fi kaunar Yahudawa har ma in Yahuda sun ci galaba sukan yi murna rashin sani ne jahilci ne ko kuma siyasa ce ta shigo cikin addinin nasu to mu sani da duk gaba daya Allah zai tambaye su gobe kiyama kuma zai hukunci akan abin suke sassaba ma juna sai Allah ya ce mai
waman azlamu mimman mana'a masajid Allahi an yuzkara fi asmuhu wa sa'a fi kharabiha ulaika ma kana lahum an yadkhuluha illa khaifin lahum fi dunya khizyun wa lahum fil akhirati adhabun adhim.
Na'am, Allah tabaraka wa ta'ala ya ce wa man azlamu, babu wanda yafi zalunci mimman mana'a masajidallahi, yadda wanda ya hana a shiga masallatai na Allah, ay yuzkara fi hasmuhu, a ambaci sunan Allah cikin masallatai, babu azzalimi kamar wannan, bai tsaya nan ba ma wasu afi karabiha, ya tafi da niyyar ma ya rushe waɗannan masallatan, ula'ika ma kana lahum ay yadkhuluha, to su ma irin waɗannan ba zai yiwu ba a gare su su zauna cikin waɗannan garuruwa da suka yi kokarin rusa masallatai su hana ambaton Allah a ciki, illa ka'ifina, face suna cikin tsoro, suna cikin ɗarɗar suma, ba sa taɓa samun zama lafiya a ciki. Lahum fid dunya khizyun, suna da wulaƙantuwa a nan duniya, wa lahum fil akhirati azabun azim, kuma suna da azaba mai girma a gobe kiyama. To su wane ne suka hana a shiga masallatai a ambaci sunan Allah? Yahudawa ne. Domin bayan wucewar Annabi Musa alaihi salatu wassalam, bayan wucewar Annabi Isa alaihi salatu wassalam, sun yi sarakunan da suka hana a binnatin birnin Qudus, wannan masallaci na Qudus, an yi lokacin da suka hana a shiga a yi ibada ciki. Kai, har yanzu ma ina ga akwai lokuta daban-daban ko da Yahuda suke kewaye wannan masallaci su ce ba za a yi ibada ba, wani lokaci kuma su ce daga ɗan shekara 60 ne abin da ya sama, amma dole ki kasa da 60 ba a yi shiga yi ibada ba, suna wannan lokaci bayan lokaci. To bayan suka fara ba, sun yi lokacin ma da aka rushe masallacin kafin zuwan musulunci, an rushe masallacin an mai da shi bola, ana tara datti a gurin da mushin kannuka ana zuba a wannan guri har sai da musulunci ya zo, sannan Allah ya taimaka ta hanyar musulunci aka gyara shi, aka kwace shi daga hannunsu, aka kuma asasa shi aka gyara shi. An fahimci wannan ko? Kaga Yahudawa kenan sun zalunci kansu domin sun hana a shiga ɗakin Allah a ambaci sunan Allah. To haka su ma kufaru Makkata, wato kafiri na zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam, in ba mu manta ba, ai sun taɓa tasowa sai manzon Allah suka taso daga Madina, za su zo Madina, za su zo Makka domin umra. Kafirin suka tsare su a wani guri Hudaybiya ko? Suka ce ba su yadda ba. Manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam da ya taso da mutan shi daga Madina zuwa Makka, ya zo neman mulki ne? A'a. Ya zo kasuwanci ne? A'a. Ya zo kwatar, ya zo wani abu ne na rayuwar duniya neman mulki? Duk ba ɗaya kanwa biyu. Me ya kawo shi? Ziyarar ɗakin Allah. Umra suka zo yi, amma aka hana su shiga ko? Aka ce su koma heba ɗin su dawo. Wannan abinda kafirai suka yi na zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam bai daidai da abinda Yahuda suke yi ba? Yayi daidai, ashe dukkaninsu azzalimai ne, dukkaninsu azzalimai ne. Amma sai ka ga abinda ke tsakanin kiristoci da kuma musulmi a tarihi, idan ka taɓa samun wani ya hana aje a ambaci sunan Allah, hasali mu a musulunci ko yaƙi ake da ƙasashen arna, ba a shiga coci. Duk kuma wanda ya shiga coci to ba a taɓa shi, haka ne ko ba haka ba? Maka musulunci ya wajabta muna coci, musulunci ya hana ko yaƙi aka shiga ƙasa ko an ci gari, to haramun ne a taɓa mutumin da ke cikin coci, haramun ne a shiga cikin coci. Ina fata kun gane. To muna tsammanin makila haka abin yake a kiristancin, a shekar kusanci ya fi kusanci tsakanin kirista da musulmi. Allah ya taimake mu. Ci gaba da Yahudawa dai suna kokarin kawo suka cikin al'amarin addinin musulunci sai annabi sallallahu alaihi wasallam da ana makka ana kallon ka'aba wajen sallah lokacin da aka yi hijira aka koma madina sai Allah ya umurce shi a kalli birnin Qudus a kalli masallacin Qudus an kalli masallacin nan tsawon wajen wata 16 ko wata 18 a wata 16 ko 17 tsakanin 16 zuwa 17 ana sallah a matsayin umri daga Allah tabaraka wa ta'ala a matsayin lalle alqiblar duniya kwatsam sai Allah tabaraka wa ta'ala ya saukar da aya cewa a juyo kuma a kalli Ka'aba a daina kallon Baitul Maqdis din to wannan sai Yahuda suka samu abin tsegumi abin gulma cewa to addinin ma yau a ce kaza gobe kuma a ce kaza wannan ya nuna ra'ayi ne ana caccanza abubuwa sai Allah tabaraka wa ta'ala yake cewa mi walillahi
walillahil masyriqi wal maghrib fa aina ma tuwallu fa thamma wajhullah inna allaha wasi'un alim
Allah yace walillahil masyriqi wal maghrib gabacin duniya da yammacin duniya dukkanin Allah ne Allah ne yake bada umarnin ga inda za a fuskanta inda yace a fuskanta nan ya kamata a fuskanta fa aina ma tuwallu duk inda kuka fuskanta fa samma wajhullah to ku dai ku nemi yardar Allah ku nemi izini daga Allah Allah ne ya muku izini ku fuskanci nan gurin eh Allah ne shikenan ku fuskanci nan gurin dan Allah yake so a fuskanta saboda haka Allah ne yake bada umarni yake bada izinin ga abinda za a yi a musulunci shine ake shine alqibla amma sabanin sauran addinai su suna yi ne kurin bisa ra'ayin su su yahudawa suna da alqibla su ma amma ba Allah ne ya sa su ba baya rubuta cikin at-taura ina ne alqibla su ma na taɓa faɗe muku wani rami ne ko kuma wata katanga a gabacin birnin Qudus har yanzu gurin yana nan suna kaddara sun rufe littafin at-taura ne wacce annabi Isa annabi Musa ya zo da ita aka gina wata doguwar katanga akan gurin har yanzu tana nan gabacin birnin Qudus to ne suke girmamawa nan ne alqiblar su nan yafi ko ina tsarki a duniya an fahimci wannan ko su kuma kiristoci ina ne alqiblar su su kuma gabacin gari ko ma wanne gari duk duniya ko ma wanne gari kake to bangaren gabas na garin shine mafi tsarki fiye da ko ina a duniya mun fahimce ni kuwa ko ba ku gane ba yau anan garin gabacin gari wancan garin gabacin kowane gari ma menene hujjar su ta girmama gabas hujjojin su guda biyu ne hujja ta farko annabi Isa alaihi salatu wassalam an haife shi a gabacin birnin Qudus bangaren gabas na birnin Qudus na aka haife shi Betlehem an gane wannan ko hujja ta biyu nana Maryamu sanda za ta fita din nan sanda Allah ya bata cikin annabi Isa ta haife shi din nan ta fita gabas da gari ne fantabazat bihi makanan sharqiyya ta fita da shi guri na gabas da gari a birnin Qudus din sanda a samar da shi sai aka fita gabacin gari to dan haka su a gurin su gabas ita ce mai tsarki a kowane gari wannan fa ba injira ta zo da shi ba kundin kane kurin hasashe ne an fahimci wannan ko to mu dan Allah ya bambanta mana namu addinin da nasu sai kaskance namu addinin umurni ake badawa ba a bar mu mu yi komai bisa san zuciya ba ba a bar mu mu yi addini bisa hasashe ba musamman wajen ina ne alqiblar mu Allah tabaraka wa ta'ala sai ya sa aka fuskance Baitul Maqdis daga baya ce a daina a dawo Ka'aba dan a nuna mu umurnin Allah muke bi ba san zuciya muke yi ba ina fata an gane a bambanta addinin musulunci da addinan su suna su na san zuciya ne Allah ya taimake mu wani malami yake cewa ku lura mafi yawa mafi ya ko ba duka ba mafi yawan cococi zaka ga ba a yin su kudu da arewa sai dai gabas da yamma mafi yawan su haka take akwai gari ko to tayi su ce ai mu masallatan mu haka suke gabas ake yin su to mu nan muna yin masallatin su kalli gabas dan daga nan Ka'aba tana gabas da mu ne an fahimta yau in ka tafi kasar Iraki da suke gabas da Saudiya zaka ga masalatunsu kuma sun kalli yamma ne inda zaka tafi kasar Yaman haka tsallaka tekun India ka tafi wajen kasar India a gane ku zaka ga su kuma masalatunsu suna kallon arewa ne inda zaka yi arewa ka tafi wajen Madina ma hatta masallacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a Madina da sauran masallatai na gaba da nan har ka shiga kasashen Turai zaka ga masallatunsu kuma suna kallon ina suna kallon kudi ne ashe haga mu alƙiblar muke kallo daga nan dan mun kalli gabas abinda yasa muka kalli gabas dan can wajen alƙiblar mu take daga nan kasar mu in ka tafi kasashe kuma zaka ga ba na ake kallo ba inda kuma zaka shiga birnin Makka haka kuma run about ake ma shi wannan daki gabas da yamma kudu da arewa shi ake tasawa haka ne ko to su ko ba haka bane ba a kiristanci daga Najeriya gabas suke kallo daga Iraki gabas suke kallo daga India gabas ko ma ina suke su gabas gabas dai sai suke girmamawa Allah ya taimake mu Allah ka ba mu dacewa wannan shine addinin musulunci addini ne na bin tsari mai Allah ya ce mai manzon Allah ya ce sallallahu alaihi wasallam ba ta zuciya a cikin shi sabanin sauran addinai na azzalumai Allah ya kyauta Allah ya ce mai
wa qala taqallahu wa ladam subhana wallahu ma fis samawati wal ardi kullun lahu qanitun
Badi'us samawati
Badi'us samawati wal ardi wa idza qada amran fa inna ma yaqulu lahu kun fayakun
Na'am Allah tabaraka wa ta'ala ya ƙara bayyana mana wani shirbici na su Yahudawan da kuma Nasara wanda suke kirkire da suna jinginawa ga Allah wa kalu waye suke cewa a wata kira'a kuma babu wawun din kalu kurum sun ce ko suna cewa ittaqazallahu walada wai Allah ya rike da Yahudawa sun ce annabi Uzairu dan Allah ne kiristoci suka ce annabi Isa dan Allah ne subhanahu tsarki ya tabbata ga Allah tsarki ya tabbata ga Allah Allah bai dada bal lahu ma fis samawati wal ardi duk abin da ke cikin sammai da duk abin da ke cikin kasai duka na Allah ne mallakar shi ne mallaka ko ta kore tsiyauci duk abin da ka mallaka to ba da bane kullun lahu qanitun dukkanin su kuma su da'a ne ga Allah na sama da na kasan dukkanin mu bayi ne dukkanin mu da'a ne ga Allah ashe tunda haka ne matsayin mu na bayi to ba zai yi ba kuma a ce a cikin mu akwai wayansu ƴaƴa Allah tabaraka wa ta'ala badi'us samawati wal ardi shine wanda ya kirkiri halittar sammai da kasai wannan kasar da muke takawa to Allah shi ya kirkiri samar da ita shi ya samar da ita daga babu na taɓa wata tambaya nan wani lokaci ta yace yanzu waye zai iya ba mu labarin wai da wanda sinadari da me da me aka hada ka samar da kasa ne kadari da babu kasan nan a ce ayi kasa da me zaka hada ka samar da kasa ina masu ilimin kimiyya da me za a hada to da me aka hada ka samar da ita da san da babu ita amma dai Allah ne ya samar da ita da babu to san da zai samar da ita da me aka hada ka samar da ita babu ikon Allah ke da ubangijin da ya samar da ita wannan kasa ga ta nan da yawa ga ta nan da kauri ga ta nan da fadi ga kuma mutakar amfani mu yi duk abin da muke so a kanta mu yi gidaje mu yi gonaki da akan ta ita kadai an gani to ayako ya cancanta mu dokokin shi to kuma da zai samar da kasar badi'u ne shi ya fara bai tsaya wani yayi ba sannan ya kirkira sannan ya kwaikwaya da ya kuma halicce ta har yanzu kuma bunda iya kwaikwaya kuma ya dire kasar ta Allah haka ya kirkira sama bai tsaya wani yayi ba ya kwaikwaya kuma da yayi sama har yau ba mu samu wani ba wanda yayi sama irin saman Allah har yau ba samu wanda ya kwaikwaye shi ba ina fata muna fahimta ashe wannan kuwa ya cancanta ayi da'a gare shi ya wajaba mu yi da'a gare shi da haka kullun lahu qanitun dukkanin abin da ke sammai da kasai masu da'a ne ga Allah Allahu akbar Allah bai dada. Allah bai dada. Kuma hukumul aqali ba hukumul shar'i ba zai tabbatar maka da cewa Allah bai da buƙatar da. Domin kai mutum a matsayin ka na dan adam, me yasa kake so ka samu da ne? Abin da yasa kake so ka samu da dukkan sifofi ne na gajiyawa. Kana da buri in ka samu da in Allah ya sa ka tsufa to dan nan ya kasance ya dauki dawainiyar ka. Ya ci gaba da kulawa da kai. Ko in wani abu ya same ka na gajiyawa ka samu mataimaki. Haka ne ko ba haka ba? To Allah yana tsufa ne? Ai bai tsufa. Bare shi bukaci mataimaki. An fahimci wannan ko? Ko ka bukaci da domin in Allah ya maka rasuwa ka samu magaji wanda zai gaje ka. To Allah yana mutuwa ne? Bare bukaci magaji? Haka bai da wannan bukatar. Kai kana da bukatar da ne dan ka samu taimako. Ko da baka tsoho ba akwai abin da zai gagare ka ko kuma wani abu baka iya ko kuma wani abu ka sama taimaka ma ayi. To babu abin da zai gagare Allah. Ji yanda ya sama shi kadai. Babu wanda ya taimaka mai ko da daidai da bada shawara. Ji yanda ya shimfiɗa wannan ƙasar shi kadai. Babu wanda ya taimaka mai ko da da shawara. Ji yanda ya halicci mutane. Ji yanda ya halicci giwaye. Ji yanda ya halicci karnuka. Ji yanda ya halicci kwari su kiya shi. Dufa shi kadai ya yi su. Daidai da shawara babu wanda ya bada. Kuma ya halicce su ta yanda wani ba zai iya halitta su ba kamar da ya halicce su. Babu wanda zai iya. To mai iko irin wannan, mai cikar kudura irin wannan, to mai zai ci da ɗa? Wani taimako zai nema gurin wani? Ina fata kun fahimta. Ashe kun ga ko hukumul aqali hankali kadai zai tabbatar ma babu abin da Allah zai ci da ɗa. Da haka shi ne ya kirkiri halittar sammai da ƙasai ba tare da ya kwaikwaya gurin wani ba. Sannan kuma ya halicce su ta yanda wani ba zai iya kwaikwayi irin nashi ba. Domin me? Domin shi da al'amarin shi yake. Wa iza qara amra idan ya hukunta samu al'amari. Fa inna ma yaqulu lahu kulin yakan ce ma wannan abin ne. Kun zamu fa yakunu kulin sai ta zamowa. Da an ce zamu sai ya zamo. Haka al'amarin Allah yake. Haka al'amarin shi yake. Ashe me wannan girman iko da kudura zai buƙaci da kuma kenan? Ba zai buƙaci da ba. Allah ya taimake mu. Wani malami ya karanta mana wata kissa ta wani malamin tauhidi. Yana karanta da ɗaliban shi a bisa tauhidi. Sai ɗaya daga cikin ɗaliban ya yi mai wata tambaya. Ya ce ala gafata malam, tambaya ta shi ne wai me yasa ne Allah bai da ɗa? Tambaye shi kenan. Malamin sai ya ce to bari zan baka amsa, bari sai na ƙara bincike. Sai ya kyale wannan almajiri. Sai da aka yan kwanaki aka samu kamar sati ɗaya zuwa biyu kamar an manta da magana. Malam ran nan sai ya kawo kwanjimina. Kun san kwanjimina babba ne ko? Kuma da wani ɗan zane-zane haka. Sai ya ba wannan almajiri na shi ya ce wani idan Allah ka je ka adana min wannan kwan. Amana ce in Allah ya kai mu nan gaba zan neme shi. Shikenan wannan mutum ya tafi da kwai gida ya je ya kai wa matar shi ya ce mata kin ga kwan nan? To malam ya bani amana. Dan haka a kula da shi da kyau. Kada a bari yara su yi wasa da shi. Ta samu guri mai kyau ta ɓoye. A daidai lokacin bisa ƙaddarawar Allah wani ɗan shi ɗan jariri sai ya ga kwan nan. Sai ya nemi a bashi kwan nan ya yi wasa. Ta hana yau da kullum jaririn nan dai ko kuma wannan ɗaro ɗan yayayye ya matsa shi dai kwan nan kaɗai yake zai yi wasa da shi. Uwar ta hana ina ai ba za a ji kunya ba. Kai ran nan dai yaro sai ya sa kuka. Mai gida zai fita aka ce yaron na fa kuka yake. Me ya dame shi? Wai kwan nan yake so a bar shi ta karki ba shi. Kwan amana kyale shi ya gaji ya bari. Yaro fa da ya dosa kuka, ya ta kuka, yake daina kuka har ya kai yana tsomewa. Ana shafa mai ruwa. Da ya dan farfado ya dan huta sai ya dasa. Shi dai kwan nan yake so a bar shi. Subhanallah. Aka aika aka kira malam. To fa wala fa ga halin yanda aka yi. Ya kusan mutuwa ya matsa sai ya anshi kwannan sai malam ya ce to abin da za a yi ki dan bashi kadan ki tsaya kusa da shi in ya farfado ya dan waye haka sai ki kokari ki dan yi mai dabara yake anshi shikenan aka ce to haka za a yi aka dauko kwai malam da hannunsa sai ya ba wannan dan jariri da kasa din da yaro ya farfado ana bashi ko sai yaro ya watsake dan da na sai ya daida kuka sai ya shiga annashuwa ana gani ai shikenan abu ya warware yo but an kara ba yaro sai ta cike kasa sai fus wai ya fushi subhanallahi an yi abin da ba a so an yi abin da ba a so to bayan yan kwanaki da fashewar kwai ran nan malam sai ya kira wannan almajiri nashi ce wani da Allah yana son ganin ka yazo yace da Allah kwalla nake so a dauko mu sai su sakiya wallahi kuwa malam ka san rikicin yara an je samu hadari wallahi an samu akasi dan Allah dan Allah mai mal adai hakuri wallahi tallahi ba bisa ganganci bane wallahi ya ne ga zai mutu yace didi dakata ina kwaina yace wallahi ka je dai ake da malam wallahi gaskiya ne yaro ne ya sa kuka muka ga kamar zai mutu muka dan bashi wai dan yi wasa mu amshe to ashe ashe daudai kure sai yaro ya saki kwai ya fashe sai malam ya ce mito haga wannan shine amsar tambayar da ka taba yi mana a lokaci kaza ka manta ka tambaye ni me yasa Allah bai da da to yanzu kadar inda Allah yana da da duk ran da dan Allah ya sa kuka yace shi so yake saba ya ta hade da kasa da kake tsammani da kake tsammani dole ne ta hade duk ran da dan Allah ya sa kuka yace so yake amman nan ta hade da kasa kullun abin da yake so kenan da kake tsammani an gani ko haka amsa kenan ba a rubuce ba yauwa ilimi kenan mai rai ilimi zahiri kaga ya karantu wannan ke to shi haka wannan ma ko ba nasi to kissa ce take mai kayatarwa mai nuna tabbas Allah bai da da Allah bai da da kai ma kana da da ka san rikimin da ka san rikicin da kila ma kai ma taba saka kai wani abin da baka so ba ko ba haka to haka al'amarin yake Allahu akbar Allah bai da da duk Allah abinda Allah yake so ya kurin yakan ce zamo ne sai abin nan kurin ya ta zamowa sai iya in Allah ya so saboda haka mu yadda Allah bai dada Allah bai dada Allah ka kare mu daga shirbici irin na Yahudawa da Kiristoci Allah ya taimake mu mun karasa ayar ko yauwa Allah ya ce mi
wa qalan ladina la ya'lamuna laula yukallimuna Allah فشابهت قلوبهم قد بينا الآيات لقوم يوقنون
نعم الله تبارك وتعالى يأتي وقال الذين لا يعلمون وإن دبات دا إلمي مصمم مشركا لا رباوة نزام نمزا الله صلى الله عليه وسلم سكيتي والنبي صلى الله عليه وسلم دين in kai annabin ne da gaske laula yukallimuna Allah to dan me Allah bai zo ya magana da mu baka da baka ba yace ga annabi na nan ku yi imani da shi ba mu ji wannan ba kai kake fadi da bakinka kace kai annabin Allah ne shi Allah ya zo ma da kai shi yace shi ya turo ka subhanallah aw ta'tina aya ko kuma ka zo mana da wata aya kirkirarra yo annabi Musa da zai zo ai sai Allah ya bashi wata sanda ya jefa shi ta zama macijiya kai ina irin wannan sandar annabi salihu da Allah ya aiko shi ai sai ya aiko shi da wata aya ta wata raquma yayi addu'a kan idan mutare dutse ya tsage raquman nan ta fito ta ko fito da ciki kuma ta haihu akan idan mutare kai ina irin wannan shin ko kwana-kwana nan annabi Isa da ya wuce ai yayi addu'a aka saukar da kafin abinci daga sama aka saukar mana da kafin daga sama
yace aka hauka wai
matallaci
a maka ne to Annabi Imran
to alhamdulillah wannan kenan Annabi Isa alaihi salatu wassalam shi ma kwanan nan yayi addu'a aka saukar da kafin abinci daga sama ma'ida ko to kai ma ka zo da irin wannan aya in kai annabin Allah ne Allah tabaraka wa ta'ala yace kazalika irin da wannan maganganu qalan ladina min qablihim nagabanin su ma sun faɗi irin wannan su ma Yahuda sun faɗi irin wannan ga annabawansu su ma Kiristoci sun faɗi irin wannan ga mutanensu misal qaulihim irin dai wannan magana ta su tashabahat qulubuhum sun yi kama a cikin zukatansu tunaninsu duk iri ɗaya ne tunaninsu duk iri ɗaya ne ina fata ana fahimta to shi annabi Musa da yazo da sandan nan wacce take zamawa macijiya mutanen annabi Musa sun yi imani ne ai bace ba annabi Salihu da yi addu'a dutse ya tsage taguwa ta fito cikin dutse ta haifu akan gidaninsu sun yi imanin ne bace ba annabi Isa din da yi addu'a aka saukar da bakin abinci daga sama ma'ida sun yi imanin ne su ma bace ba ashe ku tunda haka ne kuma ku an zo muku da irin wannan ayar ba za ku yi imanin ba tunda su ma da suka zo muku da irin wannan ayar ba su yi imanin ba kuma dan an zo muku da ita babu abin da ya nuna za ku yi imanin an fahimci wannan Allah ya taimake mu to kuma duk sanda Allah ya aiko da irin wannan ayar aka karyata abin da ke biyowa bayan halakarwa ne mutanen annabi Musa da suka karyata Allah ya halakar da su mutanen annabi Salihu ma suka karyata Allah ya halakar da su to kuma inda an zo muku da irinta za ku karyata ne in kun karyata kuma za a halakar da ku ne kamar yanda aka halakar da su ina fata mun gane Allah ya kyauta da shaba har qulubuhum yu ay kad bayyana al-ayati liqaumin yuqinun ai mun bayyana ma ayoyi muqaddijoji ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam ga mutane masu hankali masu fuskantar abubuwa masu kankancewa mun bayyana ire-iren waɗannan ayoyi ga annabi sallallahu alaihi wa sallam ko ma fiye da waɗancan ya tabbata a hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam tsakuwa ta yi tasbihi a hannun manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam wani mutum lokacin ma manzon Allah ya hijira yana Madina ya zo daga ƙauye ya zo ya samu manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam cikin mutane ya ce ina Muhammadu yake a faɗa shi ya ce gani ya ce kai ne ka ce manzon Allah ne kai ya ce kware kuwa ya ce na zo in tambaye ka wai daga tsakaninka da Allah kake kai manzon Allah ne ko ko dai ƙarya kake manzon Allah ya ce da gaske nake ni manzon Allah ne ya ce in manzon Allah ne kai da gaske ga wata itaciya can ka kira ta ta taho ta zo nan gurin in ta zo zan yi da kai manzon Allah ne manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ce mashi ka je ka ce mata ta zo in ji manzon Allah da izinin Allah Allahu akbar mutumin nan ya tafi ya kalli itaciya da kyau ta kafa a ƙasa da kyau ya ce to ke itaciya wai manzon Allah ya ce ki ji sai ku ga ta kwaɓa ko ga baki ɗaya da rassanta da tuwatsinta ta ci ciɓo ta taho har bakin ƙofar masallacin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam Allahu akbar manzon Allah ya ce to ga ta tazo ce ta koma ya ce ki koma in ji manzon Allah sai kuma ta koma inda take ta tsaya kyam kamar ba ta taɓa motsawa ba daga nan ya tsaye da shi ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu annaka rasulullah Allahu akbar Allah kenan ashe ga aya ta bayyana babban mu'jizar ma da Allah tabaraka wa ta'ala ya ba annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam shine wannan alqur'ani la ya'tihi al-batil min bayni aydihim min bayni aydihi wa min khalfihi banna ba ta shigar mai ta ko ina duk saurin tafan da Allah ya ba annabawa babu littafi da ba gurbata ba illa alqur'ani yanzu muke magana ita at-tauratin ta annabi Musa yanzu ba ta rayi gina rami suka yi suka boye ta a ciki suka sa ta cikin akwato suka gina rami suka rufe ta a gurin kafin su rufe akwatin ma sai suka sa fatin shanu shanu aka dinga yanka shanu ana lullaba akwatin sannan aka zo kuma aka cike gurin sannan aka zo aka dora katanga a gurin nan gurin suke ibada kwata-kwata ba ta hannunsu sun fitar da ita an fahimci wannan ko injila ta annabi Isa wacce annabi Isa ya zo ita ta asali da abin da ya faru gare shi ya faru Allah ya dauki abin shi tattara ta suka suka kone sai daga baya bayan shekaru sannan aka samu Luka su Markus su Yohana su suka kirkiro waɗannan bible da ake cewa bible din Yohana bible din Luka da sauransu ne su suka kirkiro su kuma kunne ne ya girma kaka ba daya daga cikin abin da annabi Isa ya faɗa ba daya daga cikin abin da annabi Isa ya karanta daga baya suka kirkiro su daga baya suka yi su suka ce kuma wannan shine addini hasali wancan ma asalin abin da annabi Isa ya koyarwa gogogo abin da ya bari bayan wucewar annabi Isa da shekara wajen 325 din ban manta ba wajen shekara 325 bayan wucewar Annabi Isa nan ne suka yi taro cikin ko kusan cikin watan biyu ne na Bature suka yi wannan taro a Italiya kasar Rome suka aje wancan koyarwa ta Annabi Isa wacce koyarwa irin wacce tana jashi take a kanta suka kirkiro wannan kiltacin da ake tiki shi yanzu wannan Trinity din suka dauko al'adu na maguzancin turawa suka har hada suka samar da wannan Trinity wannan addini suke cewa kiltacin na yanzu Annabi Isa bai san da shi ba Annabi Isa bai yi shi ba kuma har gobe ma masana addinin kiltacin masana Bible din sun ce hata cikin Bible babu wata kalmar Krista a cikin Bible din wanda suke karanta shi ciki da bai har su kiltacin sun ce babu wannan kalma babu ita ba wata kalma Christmas a cikin Bible tun daga na Luke har na Yohana shi haka kirkira ce sun canza abubuwa amma wannan alqur'ani wanda muke karantawa din nan shine tun na zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shine kuma har yanzu ba a ƙara ba ba a rage ba har yanzu ba a canza wani abu ba ba a baddala shi ba ashe wannan ya nuna littafi ne saukakke daga Allah tsarerre daga Allah tabaraka wa ta'ala wasali in ka canza sai an gane ka canza shi sai kenan abu na biyu yanzu a nan garin kadai zan iya kawo ma wanda ya haddace alqur'ani daga bango zuwa bango yara ka haɗe mata zaka samu wani ya haddace alqur'ani kawo ma 10 kai ma zaka iya sanin ko guda 4 to dan Allah kawo mun wani wanda ya haddace Bible na kiristanci daga farko zuwa ƙarshe babu ba taɓa samu ba ba Bible ba kai ko littafi wannan na Hausa magana jari ce magana jari ko ruwan bagaja zo min da wani mutum wanda zai dauko tun daga farko harafi da harafi har ƙarshe babu shi haka wannan mu'jiza ce ta alqur'ani Allah ya ce walaqad yasal qur'an li dhikr fa hal min mudakkir mun hore alqur'ani dan ayi wa'azi da shi shi haka wannan mu'jiza ce ta alqur'ani duk duniya ba ka da wani littafi wanda yawan shi ya kai yawan rabin takaddun alqur'ani wanda zaka samu mutum goma sun haddace shi amma alqur'ani a garin ku kadai ga mutane ne bila adadi sun haddace shi sai bi kenan wata hujjar kuma me nuna alqur'anin nan mu'jiza ce tun zamanin Annabi sallallahu alaihi wasallam yana raye tun farko farkon wa'azi tun farko farkon saukar da alqur'ani tun ana Makka kafiran Makka suka hadu su Abu Jahal su Walid ibn Mughira da sauran manyan manyan masu kudi da masu dafi da dafan iko a lokacin suka ce ai Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya zo da sabon labari ya gigita musu gari ana cikin wannan taro ya za a yi da shi Walid ibn Mughira ce kai ku kyale ni in je wajen yaron nan Muhammad din nan da ai dan mu ne na aka haife shi a cikin mu nan ya tashi cikin mu kuma ya tashi yaro abin yabo ya zai zo mana da wannan sabon abu ya firgita mana yara ya firgita mana mutane bari in ji in same shi ku saurare ni ya tashi ya bar daru na dawa ya nufi wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya je iski Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya ce ya Muhammad wajen ka nazo ni kuma jakada ne wato dan sako ne daga wajen manyan garin Makka wasu suka turo ni suna cin suna jira na a can mu suka koli ana saurare na abin suka aiko in zo in tambaye ka ya Muhammad kai dai dan mu ne na aka haife ka a cikin mu nan ka tashi abin yabo muna yaba mu halayenka mutun ne kai na gari baka taba yi mana ƙarya ba har ma wannan ne yasa muka lakamba maka Muhammadul Aminu Muhammadu amintacce kai amintacce ne a gurin mu to yanzu fa ka sani ka zo da wani sabon abu wannan abin da ka zo da shi to fa ya saba mu hankulan mu na cewa adina bautar gumaka adina kama kafa da gumakan nan to kuma abin ya ruda mu saboda haka muka zo gare ka ka faɗi abin da ke damun ka in ka san kana wannan hidima ne dan neman kuɗi kana san ka samu kuɗi ne to wallahi ka faɗi mana in ka daina za mu tara ma kuɗi sai ka fi kowa kuɗi a garin nan na ɗaya kenan abu na biyu in kuma ka san cewa mulki kake nema shugabanci kake so campaign ne kake yi jama'a kake so ka tara in wannan ne yake damun ka to kai mana bayani za mu naɗa ka shugaba a wannan gari domin asalin gidanku gidan kusayi ne gidan shugabanci ne gidanku gidan shugabanci ne duk zami maka mubai'a. Abu na uku, mun ji ka ce ko kuma ana cewa wai wahayi ake kawo ma wani mala'ika ne yake zuwa ya kawo maka wahayi, to ka fadi mana gaskiya in ka san baka da lafiya, kana ganin mutanen boye, kana ganin arjinu suna gigita mana kai, to kai mana bayani ya Muhammad, duk duniya inda ake shiga a nemo magani zamu yi maka magani. Dan take manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ce ka gama, yace ya gama, ya karanto mai wa'ansu ayoyi na alqur'ani mai girma, daha ma anzala alqur'ana tashaka illa tadhkiratan liman yakhsha, hadde zo wa'ansu ayoyi daga cikin nan. Yana cikin karanta Walid ibn Mughira da kanshi yace kafaka ya Muhammad, bari haka ya Muhammad, ya isa da karshe ya kalaba, ya tashi ya koma daru nadawa iske manyan Makka su Abu Jahal ana cin ana sauraron dawowar shi. Yana zuwa aka ce yaya ka same shi, yace na same shi, ya kuka yi, yace kai ku bari ku ji, na je wajen yaron nan kuma na gitta mai duk abin da ya kamata in gitta mai, nayi mai magana ta natsuwa, amma wallahi ya karanta mun wani abu wanda ya karanta mun abin nan da ya karanta mun tabbas larabci ne, na ko fahimce shi sama da ƙasa, amma ban taɓa tunanin mutum zai iya tsara wannan magana ba. Maganan nan wallahi ta fi ƙarfin maganar mutane. Allahu akbar, yace wannan magana kuma wallahi ba maganar aljanu bace, ta fi ƙarfin maganar aljani. Abin ba waka bace ba, abin ba dabo bane ba, abin ba sihiri bane ba, kuma abin ga kama zuciya, sannan abu ne mai daɗin saurare. Shawar da nake badawa mu kyale yaran nan, in Allah ne ya aiko shi da gaske, to in ya samu wata ɗaukaka ta wannan bangare danmu ne dai, za a ce danmu ne ya ɗaukaka. In kuma bai samu wani abu ba, Allah ne ya aiko shi, to mu kyale Allah zai muna maganin shi. Shawar da ya kawo kenan. Nan take Abu Jahal ya ce to kun ji ko, dama wannan yaro Muhammad da sun yi ido huɗu da mutum sai sihirce shi, ya sihirce mana tsoho, saboda haka wuri kuma waje ɗaya ka zauna a ci gaba da tattauna abin da za a yi. Allah ya kyauta. Muhalli shahid a nan gurin, shaidar da Walid ibn Mughira ya bamu alqur'ani, ya ce abu ne ba maganar mutum ba ce, ba maganar aljani ba ce, ba maganar ƴan bori ba ce, ba maganar bokaye ba ce, abin yana da daɗin ji, abin yana da kama zuciya, duk menene wannan? Alqur'ani ne. Shaida daga bakin maƙiyi, a daidai lokacin da Walid yake faɗin wannan, maƙiyin alqur'anin ne, amma yake ba da wannan shaida akan alqur'ani. Ina fata mun gane, ashe wannan shaida daga bakin maƙiyi ita ce cikakkiyar shaida, ashe alqur'ani ya isa ya zama mu'jiza. Ina fata mun gane wannan. A ɗan yi mu haƙurin ƙara ɗaya cikin dai hujjoji masu nuna an ba manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam hujjoji waɗanda suke mu'jiza ne sun fi ƙarfin duk wata mu'jiza da aka ba wa annabi. Lokacin da abinda Musailamatu ya zo Madina, domin tun kafin rasuwar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam, Musailamatu ya ziyarci manzon Allah a Madina, har ya ce shi annabi ne, ya ce shi annabi ne. An gane wannan ko? Ya ce shi Allah ya aiko shi annabi ne. Lokacin da ya zo Madina, sai ya ce wa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam, ina fata da Allah ka yi min alkawari in ka mutu in gaje ka akan wannan hidima ta annabta. Manzon Allah ya ce mai a'a, hidima ce Allah ne yake badawa, shi yake zabar wanda ya so ya maida shi annabi, ba aiki na bane, ni ma ba wani na gada ba. An gane wannan ko? To da ya koma garin sa ya mama, sai ya shirya ya ce shi annabi ne, Allah ya aiko shi. Har ya buɗe wasiƙa ya aika manzon Allah, mun karta wasiƙar nan gurin ko? Mun taɓa karanta ta, ba sai mun maimaita ba. Da abin da ya faru ya faru. Ina nake so mu kawo kai shi ne Musailam al-Kazzabi ɗin nan, ya so mu cewa an saukar mai da alqur'ani, ya ce an saukar mashi da alqur'ani, shi ma ya kalli wa'insu surori da alqur'ani ya yi musu kuskure ma canza su, ya kalli suratul fil, alam tara kayfa fa'ala rabbuka bi ashabil fil, aya ɗaya, alam yaj'al kaydahum fi tadlil fa arsala alaihim tayr al-ababil tarmihim bi hijaratin min sijil waja'alahum ka'asfin ma'kul, aya biyar. Shi ma sai ya zauna sai ya shiryo waɗansu ayoyi guda biyar waɗanda su ma suke magana akan giwa, sai ya ce alfilu, aya ɗaya, wa ma adraka mal filu, aya biyu, la haza nabun qasirun, aya uku, wa qurtumun tawilun, aya hudu, wa uzunani ka annahuma mirwahatani, aya ta biyar kenan. Ya ce alfilu giwa, wa ma adraka mal filu, ka san giwa kuwa? in baka san ta bari kaji la hazalabu kasirin talar dan gajeren bindi wa qurtumul tawilin da dogon karan hanci wa uzlani ka annahuma mirwahatani da kunnuwa kamar mafici yace alqur'ani ne wannan wallahi har cikin mabiyan shi har cikin mabiyan shi ka halle kurkusa da shi da karin shi manyan komandojin shi suka ce to mun je wannan dai amma dai wannan bai kamar da alqur'ani irin na Muhammadu ba to wannan kenan ashe kaga babu wani wanda zai iya kokari ya kirkiri alqur'ani kuma ya kirkiri alqur'ani babu an gane wannan ko kwana-kwana na ɗan shekara da mutunci 60 zuwa 70 ba ingila ta kirkiri wani mutum a India Mirza Gulam Mirza Ahmad Gulam suka yi shi da kasadin ya ciccire wasu ayoyi da alqur'ani mahaddacin alqur'ani ne suka kirkire shi suka wanke mai kwakwalwa da nufin yin alqur'ani kwaskwarima yayi kwaskwarima ya fito da alqur'ani bai kai ko ina ba hatta almajiran shi suka ce ƙarya ne wannan alqur'ani bai cika ba an gane wannan ko Allah kenan ashe kaga alqur'ani babbar mu'jiza ce wacce Allah ya ba annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam babu wani littafi kamar shi a duniya ba a taba yin wani littafi kamar shi ba wanda har yanzu duniya ta hada ana kai mai farmaki amma har yanzu ba a fata shi ba kamar alqur'ani Allah ya ce inna nahnu nazzalna dhikra wa inna lahu lahafizun babu wani littafi a duniya da Allah ya ma wannan alƙawarin ko wani littafi za a iya gurbata shi amma ban alqur'ani ashe kaga wannan mu'jiza ce ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wacce tafi kowace mu'jiza aka ba wani annabi Allah ka taimake mu Allah ka ba mu dacewa ayi hakuri ana nan lokaci yayi ga kuma mu dan koro amma dai alhamdulillah su ma kinkisoshin da muka dan karanta su ma cikin karatun ne Allah tabaraka wa ta'ala ya nuna mana gaskiya gaskiya ce ba mu ikon binta ya nuna mana bata bata ne ba mu ikon guje mashi zamu dakata anan sai kuma in Allah tabaraka wa ta'ala ya kai mu gobe sai mu dora daga inda muka dakata din da fatan Allah tabaraka wa ta'ala ya amshi abin da muka karanta daidai ya ba mu lada wanda muka yafe muna Allah ka dora mu akan abin da ke shine daidai Allah ka ba mu lafiyar zama lafiya da karuwar arziki da kwanciyar hankali ya Allah Allah ka ba wannan kasa ta mu zama lafiya Najeriya Allah ka mu zama lafiya ya Allah sauran duniyar musulmi Allah ka ba su zama lafiya ya Allah fitintinu ga sunan sun kunno kai a duniya yanzu haka ana can ana kai ruwa rana tsakanin America da Iran ko har an kashe shugaban addini na Iran ga abun nan mafi yawa irin waɗannan abubuwa na yamutsa hazo in ka duba ba a yin su sai cikin irin wannan lokaci na ibadar musulmi ko dai lokacin da ya shafi azumi ko lokacin sallar musulmi in ba mu manta ba Osama suka kashe Saddam ranar sallah ne a gani ko duk suna suna su dagula abubuwan da ya shafi addini sai lokacin da musulmi suke wata ibada ta duniya baki daya a lokacin suke kokarin su kawo hargitsi a yankin da ake wannan ibada musamman kasashen gabas ta tsakiya haka ba su tashi kai wannan ba sai cikin watan Ramadan din nan ana shirye-shiryen umra wa'ansu ma har sun riga sun tafi umran nan ana shirye-shiryen aikin haji dan su dagula wa musulmi lissafi a waɗannan gurare to ta Allah ba ta ci ba Allah kai mana maganin su Allah kai mana maganin su Allah kare mu daga sharrorin su Allah ka maida musu mugun kudurin su Allah ka ba musulmi zama lafiya Allah ka ba musulmi zama lafiya a ko'ina cikin duniya Allah ka ba musulmi zama lafiya a ko'ina cikin duniya Allahumma rabbal atin ku tuna takawaha wa zakkiha wa anta khairu man zakkaha na mal akwai tambaya ne da Allah ai hakuri guda daya ce ko da Allah a danyi hakuri sai mu karanta ko dai sun kada amma dai zamu amsa na'am wa alaikum assalam wa rahmatullah da majirin mala nisabi nawa ne farkon nisabi na fidda zakka tambayar da ake kenan Allah ya taimake mu wajen maganar nisabi din nan shine dinari 20 ko dirhami 200 wannan shine nisabi sai mutum ya mallaki dinari 20 ko abin da zai iya sai mai dinari 20 na naira duk sauran kudade a duniya sunan su kadara dinari azrafa su ne kudi a musulunci to dinari 20 ake nema ko kuma in ba ka da dinari 20 naira kake da ita ko dola ko pound sterling ko euro to nawa zaka sa naira nawa zaka sa ka sai ma dinari 20 a kasuwar duniya sai a ce wannan shine farkon nisabi a naira ina fata mun gane to yanzu halin da muke ciki saboda tabarbarewa ita kanta naira kuma naira ta mu ba a kiyasta ta kai tsaye daga naira zuwa dinari sai an biya ta kan dala sai kiyasta dala nawa za ta iya sayan dinari 20 aka gano sai aka kuma naira nawa za ta iya canza ma dala yawan adadin wacce za ta sai ma dinari 20 to wannan biye-biyen da ake kuma kada mu manta kullun naira ta mu tabarbarewa take dan haka a yanzu gaskiya al'amari ba ta kamaiman lissabin da za a ce a naira a kiyasta shi a ce shine kaza wanda za a ce in ya kai ne shine farkon lissabi in aka kiyasta dinari sai aka kiyasta ma'ana naira da dinari ina fata mun fahimci wannan satin da ya wuce ranar waccan juma'a abinda aka kiyasta a wannan satin farkon lissabi zai fara ne naira miliyan 18 da wajen 447 da wata yan kwabbai akai miliyan 18 a wancan sati a wannan juma'a ta shekarun jiya ce shekarun jiya ne muka juma'a ko shekarun jiya wata ne yawa kwana biyu to a wannan juma'a ku rike juma'a take fitarwa su masu lissafin a wannan juma'a sai gashi ya koma naira miliyan 19 da waɗansu ababe an gane wannan ku lissafin nan ku a can lokacin can farko mun saba bai wuce ma naira 400,500 amma yanzu ya kai miliyan 19 in Allah ya kai mu juma'a ta tafi sai ka ji ya kai miliyan 20 yanzu in ne baka fatawar cewa miliyan 19 sai baka fitar ba Allah ya kai mu juma'a ta tafi sai ya koma 20 kuma an gane wannan ku kullun abun caccanzawa yake hawa yake da gangara an fahimci wannan ku dan haka babu takamaiman abin da za a ce farkon nisabi a yanzu illa iyaka shawar da muke bada su masu lissafin can gwanayen lissafin da zai yiwu su aje kiyasta naira da dinariya a koma kiyasta naira da azurfa nan za a fi samun sauki domin ita dinariya da dala tafiya suke tare kullun caccanza take su ne kudin duniya yanzu amma da za a yi kiyasin nan da azurfa dirhami 10,200 za a fi samun sauki kuma a fi samun matsaya guda daya ina fata mun fahimci wannan to a yanzu dai tunda an yi tambaya to farkon nisabi a wannan juma'a da ta gabata naira miliyan 19 da wajen ko 700 ne da waɗansu abubuwa dai akai subhanallahi sai ka samu wannan a kasa 40 a bada kashi daya amma akwai malamai ko ba su fatawar cewa a koma wancan azurfa din kafin gwamnati ta yi announcement ce an koma azurfa nan to har sun koma suna fatawa da ita in wancan ne maganar lissafin azurfa to gaskiyar amari duk inda aka kai miliyan 5-6 zaka kasance ya kai nisabin da za a fidda zakka Allah ya taimake mu Allah ya bamu dacewa ina fatan an fahimci dogon bayanin da ne anan sai inda zan bada amsar ne kada in baka amsar miliyan 19 kuma gobe ya koma miliyan 20 ko kuma kai ka rike miliyan 18 abin da hawa yake kullun sama yake karawa kun ga sadaki yanzu haka sadaki a wannan juma'ar da ya wuce wajen naira 240 ne 240 ko hada ko 200 ne akai wannan juma'a da ta wuce yanzu juma'a ta sama sai ka ga ya kai wajen miliyan 200 ko da 50 ma ko da wani abu sama da haka kullun abun karuwa yake kullun abun sama yake to gara sadaki ta bangaren sadaki akwai abin da muke yi dan shi sadaki kiyati ne ba nasi bane an fahimci wannan ko an kiyasta sadaki ne ba nasi ya zo da shi karara ba ta hanyar kiyasi aka zo to kiyasi ma yana amsuwa ga shari'a amma in ya kasance ya wuce gona da iri to ana iya koma kan doran abin da aka sani na shari'a dan haka sadaki la ku ji wani lokaci mun zo daura aure ya ce sadaki 100 ko mu daura haka nan a ce sadaki 80 mu daura haka nan muna sane da wancan lissafin illa iyaka dai shi a shari'a kiyasi ne an fahimci wannan ko bari dan bambanta mana abin kiyasi me yasa aka kiyasta me kiyasin ma kiyasta wani hukunci da wani akwai nasi da ya tabbata in mutum yayi sata in aka kama shi aka tabbatar yayi sata ana yanke mai hannu iya nan bakin koɗi to me zai sa ta a yanke mai bakin koɗi din nan aka ce sai ya kai rabu dina sai ya kai kashi 1/4 na kuɗin dinari sannan za a yanke mai hannun nan to sai ba a samu wani nassi ba kuma wanda yace sadaki dole sai ya kai kaza har ma an yi sadaki da azrafa zobe na bakin karfe ko wannan kenan to sai aka kiyasta cewa wancan barawo da aka yanke mai hannu me yasa aka yanke mai hannu ya saci abin da ya kai rubu dinar shi yasa aka halatta a cire mai wata gaba aka halatta a cire gaba saboda rubu dinar to saboda haka shi ango da zai auri amarya me yake nema ne gurin amarya shi ma wata gaba ce yake so ya mallaka ko ba haka ba gaba ce yake so ya mallaka to da gaba duk kudin su daya nan ko daga sai wajen sadaki mato sai ya kai rubu dinar tunda an yanke gaba saboda rubu dinar shi ma yana sa mallaka ne gaba to ya biya rubu dinar haka kiyasin kenan an fahimci wannan ko amma babu wani tsikarar da yazo cewa sai abin ya kai rubu dinar wajen sadaki to shi yasa sai mu sauke ne mu koma tunda hadisi ya tabbata har da zobe na bakin karfe an yi sadaki sai mu rufe ido sai mu ce to yanzu in muka ce dole sai an kai 200,000 din nan aure fa za a samu matsaloli kuna in ya kai 200,000 inda ya kai abin da ai kire shi kudi shikenan ina fata mun gane Allah ya taimake mu to amma shi wannan maganar abin da din sabin zakashi kuma nan ne yazo da shi kaga ba kiyaci bane ba shi Allah ya taimake mu Allah ya bamu dacewa na ai shikenan ko da mara ce ko ba shikenan ba dai zamu amsa ai hakuri da Allah na dan ja da tsawo na san yadda zan amsa tambayar ne dole sai dan mun yi dan dogon bayani Allah ya taimake mu Allah ya daidai taba kan shiriya Allah ka sa albarka ga rayuwar mu Allah ka sa aljanna ce mu kuma mu gobe kiyama Allahumma rabbana atina fusna taqwaha wa zakkiha wa anta khairu man zakkaha anta waliha maulaha baghfirlana rabbana warhamna subhanaka allahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk taqabbal minna innaka antal